الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata 23 ga watan Rajab shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 5 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Washin wai dole ne a duk lokacin da mutum ya yi arwallah sai ya yi sallah ta nafila? Ba a maganar dole, sai dai a yi maganar cewa sunna. Akwai nafila wadda ake kiranta sunnatul wudu, sunna ta arwallah. Idan arwallah ka tawarware, to ana bukatar ko da ba lokacin sallah bane ka jaddada arwallah. In kayi arwallah, to ana bukatar kayi nafila biyu, raka'a biyu, wannan sunna ce ta arwallah. Dalilin da ya tabbatar da haka shine hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake faɗa ga Bilal. Manzon Allah yake ce masa, jiya na shiga aljanna, duk lungun da na shiga sai na ji ƙarin takalmanka a gabana. Wato duk kwanar da na sha a gidan aljanna, manzon Allah yake sai in ji ƙarin takalmanka a gabana. Shine yake cewa, sami'tu daffana alaika amami, sai yace bima sabaqtani ila aljanna, yace da menene ka rigaye ni ka shiga gabana a gidan aljanna, duk inda na yi sai in ji falawar takalmanka a gabana. Bilal Allah ya kara masa yadda, ya ce, ya Rasulullah, ni dai abinda na san nake yi a ko dare ko rana, in arwallah ta tawarware, idan na jaddada arwallah, to sai na yi nafila raka'a biyu. Manzo Allah ya ce, to da wannan ne, da a sanadiyar wannan kenan na ji ka a gabana a gidan aljanna. To wannan yana nuna, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi akan haka, inda kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to da a wannan lokaci ya nuna masa, sai ya tabbatar da shi. Shi kuma yana daga cikin nau'ika na sunna, shine sunna ta gaririya. Duk abinda aka yi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu ba, ko aka bashi labarin an yi kaza bai musu ba, to wannan abu tamkariya ce a ci gaba da yi ne, kenan sunna ne. Don haka sunnatul wudu, ko a dare ko a rana, in dai arwallah ka tawarware kai arwallah, to wannan an sunnanta maka kai nafila raka'a biyu, ko da a lokaci ne wanda yake na hanin nafila, saboda ita wannan nafila ce wadda tana daga cikin zawatul asbab, sababin da kenan arwallah da kai. Wayin tawassuli da albarkar ma'abucin albarka, ko daraja ta wani ma'abucin daraja, kamar da zaka ringa cewa dan albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan darajar manzon Allah ko dan alhurmatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan tawassuli tawassuli ne bid'i, tawassuli ne na bid'a, saboda babu dalili daga cikin alqur'ani ko dalili ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna yin tawassuli da albarkar wani ko da zatin sa ko da alhurmar sa ko da matsayin sa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Duk hadisan da suka zo akan yin tawassuli da alhurmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan dukkan su daga hadisan ƙarya sai hadisai waɗanda suke dhaifai, da cewa bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallama dan alhurmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dukkan sahadisan da suka zo babu wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, galibin su kuma kirkira su aka yi, an gane ko? Amma fa ba yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata alhurma, ba shi da wani matsayi a wajen Allah, matsayin shi da alhurman shi ta wuce ta kowa daga cikin halittu. Annabi Musa da Annabi Isa a wajen daraja da martaba kasa suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya tabbatar mana a cikin Alkur'ani cewa suna da alhurma a wajensa. Kamar yadda cikin suratu Ali Imran Ubangiji ta'ala yake faɗa, ismuhul masihu isa ibn maryama wajihan fid dunya wal akhira wa minal muqarrabin. A nan wannan aya Allah yana tabbatar mana cewa Annabi Isa yana da alfarma, yana da daraja, yana da matsayi a wajen Ubangijinsa. Haka Annabi Musa alayhi salam Ubangiji ta'ala yace, ya ayyuhal ladhina amanu la takunu kallazina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana inda Allahi wajiha. Annabi Musa ya kasance mai alfurma ne a wajen Ubangijinsa. To amma da yake shi tawassuli ibada ce, ibada kwa haramun ne ka zo da wani abu a sunan ibada sai da dalili tabbatacce alqur'ani ko sunna, an gane ku? Asali ga ibada malamai suka ce haramci, baya halatta ka gabaci Ubangiji subhanahu wata'ala da faɗa ko aiki da sunan ibada sai kana da dalili, dalili kuma wanda yake tabbatacce. Don haka tawassuli abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na Alqur'ani, haka da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba, dalilai waɗanda suke tabbatar mana nau'ika na tawassuli a shar'ance. Domin shi tawassuli kala biyu ne, akwai at-tawassulul mashru, akwai at-tawassulul mamnu. Dalilin da yake tabbatar mana yin tawassuli shine fadar Ubangiji ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ash-shahidu wabtagu ilayhi alwasila, ku nemi kusaci ga Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. Ka koma duk tafsiri wanda yake yardadde a wajen malaman ahlus sunna wal jama'a, abinda ake nihi da alwasila shine al-a'malus saliha. Ku nemi ma'ana wasu ayyuka na ƙwarai waɗanda za su kusantar da ku da Ubangijinku. To don haka shi nau'i na tawassuli wanda shari'a ta yadda da shi wato kala uku ne. Farko shine at-tawassulu bi asma'illahil husna wa sifatihi al-azima, wato yin tawassuli da sunayen Allah waɗanda suka kai matuƙa a wajen kyawu kuma da sifofinsa waɗanda suke maɗaukaka. Ka ɗau suna daga cikin sunayen Allah wanda ya yi daidai da buƙatarka, ka kama ƙafa da wannan suna, ka roƙi Ubangijinka domin neman biyan buƙatunka. Misali arziki kake nema, sai ka ɗau sunan Allah Ar-Razzaq, ya Razzaqu arzuquni, ya Razzaqu arzuquni. Ko wadata kake bukata, sai ka ɗau sunan Allah Al-Ghani, ya Ghaniyyu aghnini, ya Ghaniyyu aghnini, ya Ghaniyyu aghnini. Ko wata kyauta kake bukata ta ɗa ko ta wani abu na musamman daga wajen Ubangijinka, sai ka ɗau sunansa Al-Wahhab, ya Wahhabu habli, ya Wahhabu habli kaza. Kamar yanda Annabi Sulaiman yace rabbi habli wana, kamar yanda wato Annabi Zakariya alayhi salam yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a, an gane ko? Misali yanzu lafiya kake nema, sai ka dau sunan Allah Ash-Shafi, to haka zaka dau suna daga cikin sunayen Allah wanda yi daidai da bukatarka, ko ka dau sifa daga cikin sifofinsa. Misali, kana roƙon Allah ya gafarta maka zunubanka, ya maka rangwame, sai ka dau sunayen Allah, sai ka dau sifa daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ita ce sifa ta rahama. Sai ka ce, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an taghfir li wa ta'fu li wa ta'fu anni. Ya Ubangiji na, ina roƙonka, ina kama kafa da rahamarka wanda ta yi da wuce komai. Ya Ubangiji na, ka gafarta mu. Ya Ubangiji na, kamar rangwamen zunubaina. An gane ku? Kenan wannan nau'i na farko daga cikin nau'ikan tawassuli wanda aka shar'anta mana shine yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah, ko sifa daga cikin sifofinsa, amma ka tsaya ka lura da sunan da ya dace ma bukatar ka, sannan sai ka kama kafa da shi. Dalili akan wannan nau'i shine fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ubangiji Ta'ala yake cewa, na ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala sunaye waɗanda suka kai gaya, suka kai matuƙa a wajen kyawu, fad'uhu biha, ku ruke shi da wannan sunaye. Kuma haka yake mana, qulidu Allah awidu ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna. Nau'i na biyu daga cikin nau'ikan tawassuli wanda aka shar'anta mana shine yin tawassuli da ayyuka waɗanda suke na ƙurai. Na daga cikin ayyuka na ƙurai shine imani. Ka yi tawassuli da imaninka, da gasgatawar da kama Ubangijinka, da gasgatawar da kama manzansa. An gane ku? Da biyayyar da kake ma Allah, da biyayyar da kake ma manzansa, da biyayyar da kake ma Al-Qur'ani, ka yi tawassuli da wannan. Dalili akan yin tawassuli da ayyuka na ƙwarai daga cikin Al-Qur'ani akwai fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar. Da fadarsa, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Haka da fadarsa, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidi. Idan ka dauki wannan aya, rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula, suka ce, ya Ubangijinmu, amanna bima anzalta, mun gaskata game da duk abinda ka saukar na littattafai, wattaba'na ar-rasula, mun bi manzanka wanda ka turo mana sau da kafa, faktubna ma'ash-shahidi. Ya Ubangijinmu, muna roƙonka ka tabbatar da mu tare da waɗanda suke masu shaidawa da kadaitarka. Kaga kafin su ce faktubna ma'ash-shahidin, da me suka yi tawassuli? Sun yi tawassuli da imanin da suka yi da littattafan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, da biyayyar su kama manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Haka a can, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani, suka ce, ya Ubangijinmu, lalle mun ji wani mai kira, yana kira cewa a yi imani da kai, kuma a yi imani da shi a matsayin cewa manzanka ne. An gane ku? Yunadi lil imani, an aminu bi rabbikum, yana cewa ku yi imani da Ubangijinku. Fa amanna, sai muka karɓa kiransa, muka yi imani da Ubangijinmu, shi ma muka gaskata shi. Sai suka ce, rabbana, ya Ubangijinmu, faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana zunubanmu, wa kaffir anna sayyi'atina, ka kankare mana miyagun ayyukanmu, wa tawaffana ma'al abrar, ka karbi rayukanmu tare da bayi waɗanda suke na ƙwarai wanda ka musu alƙawarin aljanna. Kaga kafin su yi wannan roƙo, sai da suka yi tawassuli da imanin da suka yi, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Haka can Ubangiji Ta'ala ya siffanta mana mu'minai, yace, allazina yaquluna, su ne waɗanda suke faɗa, rabbana, ya Ubangijinmu, innana, lalle mu amanna, mun yi imani da kai, faghfir lana dhunubana, ka gafarta mana zunubanmu, wa qina adhaban nar, ka kare mu game da azabar wuta. Kafin su roƙi abin da suke nihi su roƙa na gafarar zunubi da samun kariya game da azaba ta wuta, sai da suka yi tawassuli da imaninsu. Allazina yaquluna rabbana innana amanna, sannan suka ce faghfir lana dhunubana wa waqina azaban nar. Haka a cikin sunna dalilin da yake tabbatar da yin tawassuli da ayyuka na kwarai shine hadisin mutum uku waɗanda suka shiga kogon dutse, suna cikin tafiya kamar yadda yake cikin wata riwaya, dare ya ruhu, ma'ana suna buƙatar gurin kwanci, ko kuma cewa girgije ne ya taso suka nemi mafaka sai suka shige kogon dutse. Shugar suke da wuya, sai wani katon dutse ya faɗo daga saman dutsen sai ya toshe kofar kogon. Sun ga halaka ido da ido, ba yanda za a yi su iya ture wannan dutse. Junansu sai ya faɗa ga juna, suka ce babu abin da zai tsiratar da ku ya fitar da ku daga cikin kuncin da kuke da ƙangin da kuka samu kanku, sai kun kama kafa da kyawawan ayyukanku kun roƙi Ubangijinku. Na farko ya tashi ya ce, ya Ubangijina, ya ce ina da mahaifa guda biyu waɗanda suke dattawa ne, uwa da uba. Ni nake ɗaukan ɗawainiyarsu, nake ciyar da su, nake shayar da su. Idan na dawo daga kiwo na tatso madara su sha da yamma, da safe kuma in tatso madara in ba su su sha. Ya ce, ya Ubangijina, wata rana na tafi kiwo neman ciyawa ya yi nisa da ni, ban dawo ba sai da dare ya rufa, mahaifana da na dawo na tatso madara kamar yadda na saba nake ba su, sai na same su suna bacci. Ya ce, ni ko ina kyamar na farkar da mahaifana daga baccinsu saboda kimar da suke da ita a cikin zuciyata. Ya ce, ga matata, ga ‘ya’yana, ya ce yara suna kuka saboda yunwa. Ya ce, ni ko ina kyamar in gabatar da shayar da ‘ya’yana da matata da bayina akan mahaifana. Ya ce, na riƙe wannan gidauniya ina jiran falkawarsu, in ba su su sha, in sun sha sannan in ba matata da ‘ya’yana. Ya ce, ba su farka ba sai da alfuziyar keto. Yara ku ba su sai kuka suke saboda yunwa. Ya ce, ya Ubangijina, wannan biyayya in har na yi saboda kai, ya Allah ka fitar da mu daga cikin kuncin da muke. Manzon Allah ya ce, dutse sai ya ɗan janye, sai dai ba za su iya wucewa ba. Na biyu ya tashi ya ce, ya Ubangijina, akwai ɗiyar wani amina, duk a cikin mata ita na fi so, ita na fi ƙauna. Nayi ta tabbatar mun da kanta da shashanci da ita take, sai da aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na bari suka same ta, shekara ta yunwa. Ta zo ta nemi cewa in taimaka mata, na ce ba zan taimaka miki ba sai da sharadi. Menene sharadi? Na ce mata, shi ne ki tabbatar mun da kanki in yi abin da na ga dama da ki, zan ba ki dinare 120. Bayan da za ta yi, ta sallama ta miƙa wuya, ya ɗau dinari 120 ya miƙa mata. Lokacin da ya tsugunna zai kusance ta da shashanci, ta ce, wane ka ji tsoron Allah, kar ka sake ka buɗe rufi sai da haƙƙinsa. Tsoron Allah ya kama ni, ya ce, na tashi, kuɗaɗen da na ba ta dinari 120 na ban mata, na yafe mata. Ya ce, ya Ubangijina, wannan kame kaina da na yi game da aikin sako, in na yi saboda kai, ya Allah ka fitar da mu daga cikin kuncin da muke. Manzon Allah ya ce, dutse sai ya ɗan janye, sai dai ba za su iya wucewa ba. Na uku ya tashi ya ce, ya Ubangijina, ya ce, wani lokaci na ɗauki leburori aiki, sun gama aiki kowa na biya shi haƙƙinsa, sai mutum ɗaya tak ya rena haƙƙinsa sai ya bar mu. Wannan haƙƙi nashi sai na ci gaba da tattala shi, nake juya shi, sai da aka wayi gari na cika jeji da shanu da raƙumma da tumaki da awaki da bayi. Wani lokaci sai ya dawo, sai ya ce, mun wane ko ka gane ni? Na ce masa, sai ka faɗa. Na ce masa, ya ce, mun, ya ce, ai ni ne wanda wani lokaci ka ɗauke mu aiki, ‘yan uwana kowa ya karɓi haƙƙinsa, ni kadai ne ban karɓi haƙƙina, don haka yau na dawo ina buƙatar haƙƙina. Ya ce, sai na ce masa, duk abin da kake gani na wannan shanu da raƙumma da tumakin nan da awakin nan gaba ɗaya naka ne. yace ban Allah kar kai izgili da ni yaya zaka ce wannan dukiya gaba daya ta wuce yace wallahi ta kace a lokacin nan gaba daya ya kore waɗannan dabbobin shanun da ragumman da tumakin da awakin da bayin yace daidai da yar akuya dai bai bar mun ba yace ya ubangiji na wannan amana in hannu rike saboda kai ya ubangiji na ka fitar da mu daga cikin halin da muke manzo Allah yace take yanke dutse sai ya bude gaba daya suka fita to anan abin da muke tambaya shin biyayya ga mahaifa aiki ne na kwarai ko ba aiki bane na kwarai balma yana cikin layi na farko daga cikin ayyuka na kwarai bayan haƙƙin Allah akan bawa babu wani haƙƙi mafi girma sama da haƙƙi na uwaye shine yi musu biyayya kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa Abdullahi wala tushriku bihi shay'a wabil walidaini ihsana wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا هكا cikin suratul luqman yake cewa anishkurli wali walidai to dan to abu na biyu kame kai game da ayyuka na sako shin aiki ne na gore ko ba aiki bane na gore aiki ne na gore rukun amana fa shi ma aiki ne na kwarai dan haka wannan hadisi shine dalili akan yin tawassuli da ayyuka na kwarai da wadancan ayoyi da muka karanto nau'i na uku shine yin tawassuli da addu'ar salihin bawa salaha kwa nagarta ana gane ta a wajen bin alqur'ani da sunna an gane ku dan haka kasancewar duk wanda kake kyautata masa zato cewa mutumin kwarai ne idan wasu bukatu sun bujuro maka ba laifi bane kai tawassuli da addu'ar sa wani ina da bukata a wajen Allah a taya na addu'a kamar yadda sahabbai sukan zo daidaikun su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya ce ya rasulullahi ina da bukata ya rasulullahi ya roka mun Allah akan kaza kamar yadda wadda ba ta da lafiya tana cutar falfadiya ta zo ta ce ya rasulullahi roka mun Allah ya bani lafiya kaga ta nemi tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a karan kanta haka ummu sulaim Allah ya kara mata yadda wani lokaci tace ya rasulullahi dan karamin khadiminka kar a manta da shi ai masa addu'a Anas manzon Allah ya daga hannu yace ya Allah ka tsawaita masa kwanukka ya Allah ka yawaita arzikin shi ya Allah ka yawaita masa yaya ya Allah ka gafarta masa haka kuma sukan zo akan abin da ya shahi bukatu na jama'a su ci ya rasulullahi roka mana Allah kamar yadda Khabbab ibn al-Arat da matsin lamba ya kai matsin lamba ya ce ya rasulullahi baka ganin cutarwar da muke haduwa ta mushrikai ka roka mana Allah Allah ya yi mana wannan tsanani haka kuma hadisi wanda na cikin sahihain Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kan minbari yana khutba an gane ku Anas yake cewa sai wani wato ya shigo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kofa wanda take gab da minbarin sa wanda ake kiranta babu jibril da ya shigo sai ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah halakatil amwal yace ya rasulullah dukiya duk ta halaka wankada ace subul yace hanyoyi duk sun datse ya rasulullahi roka mana Allah ya shayar da mu take yin kiman zan Allah ya daga hannunsa ya ce Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina a wata riwaya Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna Anas yake cewa tsakanin mu da wani dutse daga cikin duwatsun Madina wanda ake kiran shi Jabal Sal yace babu wani abin da ke kare mu muna hango shi yace sai wani hayaki hayaki na girgije sai ya taso ya hayo sama ya hadu take yake ci da kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kan minbari ruwa yake ci a birnin Madina yace sai da muka yi sati guda ba mu garana ba ruwa yake a birnin Madina sannan yace Juma'a da ta dawo Allah sai ya dawo yace amma fa ban yi sani ba kamar yadda shi marwayacin yace wancan na farkon ne ko wani ne sai ya dawo sai ya shigo masallaci manzon Allah yana cikin khutba yana kan minbarin sa ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ruwa ya halaka komai roka mana Allah ya yi mana wannan ruwa kamar yadda wani mawaki yake cewa dan adam mai wuyar gane hali in an yi zafi ya ce an yi zafi, in an yi sanyi ya ce an yi sanyi. Ya ce ya Rasulallah, ai ruwa ya hallaka komai, roƙa mana Allah ya yaye mana. Take yanki manzon Allah ya daga hannunsa yake cewa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ilal jibali, yake cewa Allahumma ilal jibali wal akami wal audiya, yace ya Allah ka maida ruwan nan gefen mu, kar ka saukar da shi akan mu. Ya Allah ka maida shi cikin duwatsu da tsaunuka da kururuwa. Anas yake cewa kafin manzon Allah ya sauka daga kan minbari, yace Madina sai ta zama kaman garkuwa, ma'ana ruwa ya yaye dukkan cikin Madina, daidai da dugo dai ruwa baya sauka amma sai gefen Madina. To wannan hadisi shine asali a cikin sunna game da yin tawassuli da addu'ar salihin bawa. Dan haka waɗannan nau'ika uku sun wadace mu, sun wadaci mumini. Kai tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah ko sifa daga cikin sifofinsa, ko kai tawassuli da ayyuka na ƙwarai, ko kai tawassuli da addu'ar salihin bawa. Amma duk wani nau'in tawassuli da yazo tawassuli da alhurmar wani, ko da zatin sa, ko da darajar sa, wannan duka tawassuli ne na bid'a. Illa kasancewar zaka iya yin tawassuli da daraja ta Alkur'ani, ko alhurma ta Alkur'ani, ko girma na Alkur'ani, domin Alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wata'ala, ba halitta bane daga cikin halittunsa. Dan haka wannan babi ne wanda yana da fadi sosai. Karin bayani a nan sai ka nemi littafin da ake kiran shi At-Tawassulu wal Wasila na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ko kuma nan kusa akwai littafi na musamman wanda ake kiran shi da suna At-Tawassulu wa Ahkamuhu na Sheikh Nasir Albani. Allah ya ji kansa, ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun karanta wata gaba wadda malam yake mana misali akan cewa duk abin da yazo na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sunna wadda take tabbatacciya ingantacciya, abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa dole ne kayi imani kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa a cikin Alkur'ani. Shine yace wa qawluhu ila amsali hadhihi alahadith التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. An gane ku, mallan yace wato izuwa kwatankwacin waɗannan hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su yake bada labari game da ubangijinsa, ma'ana sunayen ubangijinsa da sifofinsa, bima yukhbiru bihi, da abinda shi ubangiji subhanahu wata'ala ki ba bayin shi labari a cikin Alkur'ani. A wannan gaba za mu fahimci mallan ishara ce yake mana cewa ba dukkan hadisai waɗanda suke bayani game da sifofin Allah subhanahu wata'ala da sunayensa, ma'ana ya haɗe mana su a cikin wannan littafi. An gane ku? Dan kar ka takaita ka ce to ai a cikin aqidatul wasiya babu wannan hadisi, dan babu wanda ya isa yi da awar cewa ya kewaye da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya. Ka san wasu baka san su ba. To shine mallan sai mana ishara a jimilce, yace ila amsali hadhihi alahadith, izuwa kwatancin waɗannan hadisai kenan, duk inda ka samu hadisi wanda yake tabbatacce ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin yake bada labari game da ubangijinsa, ma'ana yake bayyana sifa ta ubangijinsa ko suna daga cikin sunayensa, bima yukhbiru bihi, game da abin da shi ubangiji yake bada labarin cewa yana da kaza, yana da kaza na sunaye da sifofi. Malam yace fa innal firqata najiya, yace lalle wato ita jama'a, fa innal firqata najiya, yace lalle jama'ar da ta samu tsira a nan duniya game da fadawa cikin ayyuka waɗanda suke na bid'a, domin aikin bid'a shine kamar yadda Bahaushe yake cewa noman goje, a kullun tuki banza ne, a wuri ɗaya ne, in shekara dubu kai kana aiki, in dai ba akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a banza kai, Allah ba zai karba ba. Wannan ka'ida kenan, koma nan kusa cikin risala. Shine yake cewa wala yakmulu wala yakmulu qawlu al-iman yace illa bil amal wala qawlun wa amalun yace illa bi niyya sai yace wala qawlun wa amalun wa niyyatun yace illa bi muwafaqati sunna fada ta imani ba ta tabbata sai da aiki in kafirta kalima ta la ilaha illa allah kalimar ka ta la ilaha illa allah ba za ta amfane ka sai kai aiki da abin da ta kunsa sannan sai yace wala qawlun wa amalun fadar da aikin dukkan su ba sa tabbata illa bi niyya sai da kyautata niyya sai kai dan Allah duk abin da zaka yi ba dan Allah ba in shekara 2000 zaka yi Allah ba zai karba ba sai yace wala qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna fadar da aikin da zarkake niyyar gaba ɗayan su ba sa cika ba sa samun shiga a wajen ubangiji illa bi muwafaqati sunna sai ka dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da aka kira yinsu al-firqatun nashiya a nan duniya sun tsira sun kubuta game da tuki banza shine aiki na bid'a sannan kuma su ne waɗanda za su samu tsira a gobe kiyama an gane kuma zan Allah ya faɗa yahudawa sun kasu kashi 71 70 gaba ɗaya ɗan wuta ne illa jama'a ɗaya daga cikin su sune waɗanda suka bi annabi Musa sau da kafa sannan nasarawa manzon Allah yace sun kasu kashi 72 71 daga cikin su gaba ɗaya ɗan wuta ne illa kashi ɗaya sune waɗanda suka bi annabi Isa sannan wannan al'umma manzon Allah yace za ta kasu kashi 73 a cikin 73 manzon Allah yace gaba ɗayan kashi 72 a ranar kiyama ɗan wuta ne illa jama'a ɗaya sahabbai suka zaburo suka ce ya rasulullahi wacce jama'a ce sai manzon Allah yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi abinda nake kai a yau ni da sahabbai na duk wanda ya kasance akan wannan shine zai tsira a ranar kiyama dan haka ahli sunna suka samu wannan suna ake kiran su al-firqatun najiya Allah ya tabbatar da mu a cikin su shine yace ahli sunnati wal jama'a sune kenan an gane ko kenan wannan sai ya zamanto ahli sunna wal jama'a kenan na atani na al-firqatan najiya sai yace yu'minuna bi zalika yace suna imani da duk hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka tabbata wanda manzon Allah yake bayani game da sunayen Allah da sifofin sa kama yu'minuna bima akbar Allahu bihi fi kitabihi kamar yanda suke imani da abinda Allah ya bada labari game da sunayen sa da sifofin sa fi kitabihi a cikin alqur'anin sa min gairi taharifin ba tare da jirkita wato kalimomin ubangiji a canza lafazi kamar yanda wasu suke canzawa ar-rahmanu ala al-arshi istawa sai su ce istawla kamar yanda wa kallama Allahu Musa takalima sai su ce wa kallama Allah Musa takalima sai su mai da Musa shine fa'il mu'akkar Allah sai su mai da shi cewa shine maf'ulul muqaddam saboda wai suna ganin cewa irin sun siffanta ubangiji subhanahu wata'ala da cewa yana zance wai sun kamanta shi da halitta to wannan ana kiran shi at-tahriful lafzi ko kuma at-tahrif wanda yake ma'anawi kamar yanda bayani ya gabata bali yadahu mabsuubatani yunfiqu kayfa yasha maimakon su ce bari dai hannayen Allah sai su ce bali yadahu wai ai bal ni'matahu shine yace to ahlus sunna ho ba sa jirkita lafazi na alqur'ani ko na sunna su canza lafazin ko su canza masa ma'ana wala ta'dilin kuma ba sa wuhintar ma ubangijin su sunaye da sifofin da ya tabbatar ma kansa ko wanda manzon shi ya tabbatar masa wa min ghairi takayyifin kuma ba sa nuna kaifiya game da sifofin ubangiji an gane ku ba sa nuna kaifiya su ce Allah yana da hannu kamar hannun kaza ko Allah yana da ido kamar ido na ko Allah yana ji kamar yanda nake ji ahlus sunna ba sa haka saboda Allah ya bamu labari game da sifofin sa amma bai nuna mana cewa ga yanda kaifiyar sifar sa take an gane ku bal ma ya tsarkake kansa yace laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine yace wala tamsilin kuma ba sa kamanta ubangijin su wato da hadittun sa kenan ahlus sunna wal jama'a sun hada abubuwa shine kenan wato shine al-isbatu wat tanzih suna tabbatar ma ubangijin su subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa ko abin da manzon sa ya tabbatar masa na sunaye da sifofi sannan kuma suna zarkake ubangijin su kenan an mushabahati la khalq dangane da kamantacciya da halitta kamar yanda yake laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine sai malam yace bal humul wasadu fi firqil umma, yace bari dai ahlus sunna wal jamaa wato sune zakabbu, sune adalai wato a cikin jama'una al'umma, a cikin dukkan al'ummu da suka gabata. To ahlus sunna wal an gane ko wanda yake cewa bal humul wasadu fi firqil umma, su sune zakabbu adalai a cikin jama'una al'umma ta musulunci, domin akwai jama'un da suke kai dangane zuwa musulunci alhali su kuma sun kauce ma musulunci, wanda kamar yanda karin bayani zai zo a darasi na yau. Sai ya ce kama anna hadhihi al-umma, kamar yanda ita wannan al'umma, an gane ku, wannan al'umma kenan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce hiya al-wasatu fil umami, ita ce zababbiyar al'umma, adilar al'umma daga cikin al'ummu gaba daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa ku kune cikamakin wato al'ummu 70, kuma ku ne fiyayya al'umma, ku ne mafi daraja al'umma a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce antum tufuna 70 umma, manzon Allah ya ce ku wannan al'umma ku ne cikamakin al'umma 70, manzon Allah ya ce kuma antum khairuha, ku ne fiyayyar al'umma, wa akramuha ala Allah, kuma ku kuka fi kowace al'umma daraja da kima da martaba da matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka Allah ya yabe mu a cikin Al-Qur'ani ya jinjina mana yace kuntum khayra umma ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Haka can Ubangiji ta'ala yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Kenan wannan gaba duka bayani ya gabata a darasi da ya wuce. Kenan darasi na yau malam sai yake cewa alal musannifu rahimahullahu ta'ala fa hum wasadun fi babi sifati llahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'qid al-jahmiyya wa ahli tamthil al-mushabbiha. Malam Allah ya ji kansa sai yake cewa ahlus sunna wal jamaa, malam yace fahum yace su wasaqun wato tsakatsakiya suke fi babi sifati llahi subhanahu wa ta'ala, a babi wanda ke bayani game da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayensa. Baina ahli ta'qid al-jahmiyya, tsakankanin ma'abuta wuhintar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, al-jahmiyya waɗanda ake dangana su zuwa Jahm ibn Safwan, kamar yadda bayani zai zo nan gaba, ana dangana su ne zuwa wani shaydani wanda ake kiran shi Jahm ibn Safwan, an gane ku, su ne ake kiran su al-mu'addila, wanda kwata-kwata sun wuhintar da sunayen Allah da sifofinsa, ba su yadda ba da lafazinsu, ba su yadda da ma'anarsu ba. Duk abin da Allah ya ambaci kanshi na sunaye da sifofi a cikin Al-Qur'ani ko wanda manzon shi ya ambata a cikin sunna ingantacciya gabaɗaya sun watsar da su, an gane ko, sun wuhintar da su, baya ji baya gani, bayya da hannu bayya da ido bayya gabaɗaya kwata-kwata sunayen Allah da sifofinsa sun kore, su ne ake kiransu al-mu'addila. Shi ne ya ce baina ahli ta'qidi, tsakankanin ma'abuta wuhintar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa, al-jahmiyya waɗanda suke kai dangane zuwa Jahm ibn Safwan. Sai ya ce wa ahli tamthil al-mushabbiha, da ma'abuta kwatanta sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, al-mushabbiha masu kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da halittarsa. Wanda bayani ya gabata, ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a, duk abin da ya zo na nassi na Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dole ka gabatar da shi akan hankalinka, kuma dole ka gabatar da shi akan fadar kuma wane ne. Ahlus sunna wal jama'a ba su da wani mizani illa Al-Qur'ani da sunna. Duk abinda ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ko abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to ba sa fito na fito da shi da hankalinsu ko da fadar wani malami. Al-Qur'ani da sunna su suke gaba da fadar ko ma wane ne, kuma su suke gaba da hankali. in hankalinka ya ci karo da abin da yazo a shari'a dole ka aje hankalinka ka dau abin da Allah ya fada da abin da manzon shi ya fada su kuma sauran waɗannan jama'u hankali suke gabatarwa akan alqur'ani da sunna in kaga sun dauki aya ko hadisi to yayi daidai da abin da hankalin su ya fahimta idan ya saba ma hankalin su sai su aje sai su dau abin da hankalin su ya basu wanda wannan kuma wahayi ne wanda yake na shaytani to shine anan kenan malam yake nuna mana a babi na sunayen Allah da sifofinsa kenan ahlus sunna wal jamaa suna tsakiya an gane ko suna tsakiya jama'a ta farko sune kenan ahlut ta'dil al jahmiya ma'abuta kure ma ubangiji subhanahu wa ta'ala sunaye da sifofi waɗanda suke kai dangane zuwa jahm ibn safwan wanda shi jahm ibn safwan wato mutum ne wanda ya dan kasar turmuz ne garin sa al-imam turmuzi wanda dan haka duk wanda yake kore ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi dan haka ake ce masa jahmiyun ake dangana shi kenan zuwa jahm wanda shi jahm ibn safwan ya karbi wannan bid'a tashi daga wajen wato wani shaydani wanda ake kiran shi al-Ja'ad ibn Dirham an gane ko al-Ja'ad ibn Dirham wanda al-Ja'ad ibn Dirham shine farkon wanda ya fito yake cewa al-Qur'ani halitta ne shine farkon wanda ya fito yake cewa Qur'ani halitta ne ba sifa bane daga cikin sifofin Ubangiji sannan shi kuma Ja'ad ibn Dirham ya karbi wannan bid'a tashi daga wajen wani shaydani wanda ake kiran shi Ibban ibn Sam'an wanda shi kuma Ibban ibn Sam'an shi ma ya karba daga wani shaydani kwatankwacin sa shine Dalut Dalut shi kuma dan yar uwa ne na Labid ibn al-A'sam wanda ya mama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri an gane shi kuma Labid ibn al-A'sam shi ko ya karba daga wajen wani bayahudi a kasar Yaman dan haka duk wanda ya zamanto akan wannan aqida ta kure ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi to ake dangana shi zuwa Jahm ibn Safwan wanda shi Jahm ibn Safwan wato kasancewar a ranar da wannan kasancewar shi Jahm ibn Safwan a lokacin da ya fito ya ringa yada wannan al'amari an gane ku lokacin da shi Ja'ad ibn Dirham wanda shine malamin Jahm ibn Safwan shi shaydanin na farko kenan malamin nasa Ja'ad ibn Dirham wanda shine farko a musulunci wanda yake kore ma Allah subhanahu wataala sunaye da sifofi akwai wani shugaba daga cikin shugabanni na musulmi wanda ake kiran shi Khalid ibn Abdullah al-Qasri a lokacin da ya fito da wannan fitina sai ya tara malamai wanda kuma a wannan lokaci ne na fiyayyen karni domin tabi'ai ne a lokacin tabi'ai ne ya nemi fatawarsu game da wannan menene ne hukuncin Allah wanda ya hau kansa malamai suka bada fatawar cewa jinin sa ya halatta jinin Ja'ad ibn Dirham suka ce ya halatta sai ya kyale shi sai da aka wayi gari ranar layya ya hau yunbari ya gama kuduba sai yake cewa ya ayyuhan nas bahu taqabbala Allah dhahayaku fa inni mubashir al-yawm bi Ja'ad ibn Dirham yace ya ku jama'a ku yi layya ina fatan Allah ya karbi layyarku yace ni fa a yau da Ja'ad ibn Dirham zan yi layya yace fa innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa takdima domin ya rai cewa wai Ubangiji ta'ala bai riki Ibrahim alaihi salamu a matsayin badadinsa kuma bai ma annabi Musa zance ma'ana ya kore ma Ubangiji subhanahu wataala wannan sifa ta khulla shine so da kauna kuma ya kore ma Ubangiji subhanahu wataala sifa ta zance a lokacin da ya gama khutba ya sauko daga minbari ya kada shi ya yanka shine Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin duniyar sa yake cewa ولذا ضحى بجعد خالد القصرير يوم ذبائح القربان إذا قال إبراهيم ليس خليل خليله كلا ولا موسى الكريم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله دروك من أخي قرباني تداهك كسن شور دوان ديكي كوري ما أبنجي سبحانه وتعالى سونا يد سفوفي nashi wanda ya tabbatar ma kansa a cikin alqur'ani ko a cikin sunna, to dan haka malamai suke kiran shi almu'addil. Kenan wannan jama'a sune ake kiran su almu'addila, ko ka kiraye su ahlut ta'dili. Kenan ma'abuta kore ma ubangiji subhanahu wata'ala sunaye da sifofin da ya tabbatar ma kansa da wanda manzon shi ya tabbatar masa. An gane ko? Daga ciki kenan su jahaniya gabaɗaya sun kore ma Allah sunayen shi da sifofinsa. Su kuma asha'ira sai suka kore ma ubangiji subhanahu wata'ala duk wasu sunaye da sifofi, amma sai suka tabbatar masa kawai sifofi guda bakwai. Su ne wanda in ka ɗauki kawa'idi a farko za ka same su ana cewa wa ha'ula ihunnal ma'ani al-ilmu wal qudratu wannan wasam'u wal basaru wal kalamu. An gane ko? Al-ilmu wal qudratu wal iradatu. An gane al-ilmu wal qudratu wal iradatu, wannan al-qudratu wal iradatu wasam'u wal basaru wal kalamu. Sannan al-ilmu ne ko? Yawa, wannan a'a ba sa tabbatar masa zance. Zance ma abinda suke tabbatar masa cewa suke zance ne wanda yake a wannan annafsani. An gane ku? Shine al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu was-sam'u wal basaru sai su ce wal kalam. An gane ku? To amma akan wannan sifa ta zance shi kanshi bayan da ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala. To waɗannan sifofi guda bakwai su kaɗai ne a sha'ira suka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala. Amma duk wasu sifofi da Allah ya siffanta kanshi sifatun zatiya, na cewa yana da ido, da cewa yana da hannu, da cewa yana da fuska, da cewa ya ɗaukaka akan al'arshinsa, da cewa yana saukowa zuwa samar duniya a kowane dare idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, gaba ɗaya irin waɗannan sifofi da sifa irin ta mamaki, da irin sifa ta kunya, da irin sifa ta yadda, da irin sifa ta fushi, gabaɗaya sun kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗannan sifofi. Kenan su ma ta wani ɓangare suna cikin mu'addila. An gane ko? Illa kasancewar bambancinsu da jahaniya, jahaniya gabaɗaya sunayen Allah da sifofi gabaɗaya sun kore masa, amma su sai suka tabbatar da wani ɓangare wannan sifa guda bakwai, sannan sai suka kore saura. To anan kenan menene bambancin su da ahlus sunna? Mu ahlus sunna wal jama'a duk wani suna da Allah ya ambaci kanshi da shi, ko wata sifa da Allah ya ambaci kanshi da wannan sifa a cikin alqur'ani, ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin hadisi ingantacce, ahlus sunna wal jama'a suna tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan anan wato mun yi hannun riga da su. Sannan sai ya ce wa ahlul tamthilil mushabbiha, sannan kuma su ahlus sunna suna tsakankanin kenan ma'abuta kamanta kwatanta sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala da kamanta shi da bayansa. Saboda su al-mu'awanna ahlul tamthil al-mushabbiha, in ma ka kiraye su al-mushabbiha ko ka ce al-mujassima, su wai saboda kai gaya a wajen tabbatar ma Ubangiji subhanahu wata'ala akan abin da ya tabbatar ma kansa, sai su ce wai inna lillahi sam'an, ka sam'ina, wa lahu aidin. An gane ku? Inna lillahi yadan, ka aidina, wa lahu basarun, ka basarina, wai Allah yana da hannu kamar hannunmu, yana ji kamar yadda muke ji, yana gani kamar yadda muke gani. To wannan shi ma kasancewar kauce ma tafarki ne, domin duk wanda ya kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da halitta malamai suka ce ya kafirta. Yaya za ka ce jin Allah da jin ka ɗaya yake? Kai abinda aka faɗa a gabanka za ka ji, abinda ba a gabanka ba aka faɗa ba za ka ji ba. A gabanka ma sai a yi magana, ka ji maganar sautin amma baka san ba me aka faɗa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ko babu abinda yake goyuwa gare shi, yana ganin kowa da komai, yana jin komai da kowa. Kuma mun yi bayani tun a baya, Allah ya ce yana da hannu, mun yi imani yana da hannu, amma shi ya san yadda hannunsa yake. Mun tabbata hannun Ubangiji subhanahu wata'ala ya sha mun banda na halitta, kamar yadda a cikin halittun shi ma sun bambanta. Sauro yana da hannu, giwa tana da hannu. Shin hannun sauro da na giwa da yake? Tsuntsuwa wadda ake kiranta elbewar Allah tana da ido, mujiya tana da ido. Wannan tsuntsuwa idan ta daidai yake da na mujiya, gabaɗaya tsuntsuwar sai ka shigar da ita idan mujiya. To dan haka kenan ahlus sunna wal jama'a suna tsaka-tsakiya duk abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin sunna ingantacciya na sunaye da sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala mun yi imani mun tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar ma kansa sannan kuma mun tsarkake shi sifofinsa ba su yi daidai da sifofi na halitta ya shafin ba dalili akan haka shine laisa kamislihi shay'un babu wani abu wanda yake kama da ubangiji subhanahu wata'ala kenan anan kaga mun tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala game da duk abin da game da duk halittunsa ma'ana babu abin da yake kama da Allah sai ya ce wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne shi mai gani ne an gane ko wa huwa sami'ul basir shi mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa suke faɗa kuma mai matukar gani ne game da duk abin da bayansa suke aikatawa ba abin da yake goyuwa gare shi kenan anan mun tabbatar masa ji kamar yadda ya tabbatar ma kansa mun tabbatar masa sifa ta gani kamar yadda ya tabbatar ma kansa amma mun tsarkake shi jin shi da na ganin shi ya sha bamban da na halitta kenan shine anan malam yace wa hum wasadun ahlus sunna wal jamaa malam yace tsaka-tsakiya suke kenan bayyana ta ahlul ta'dil al jahmiyya tsakankanin ma'abuta wuhin turma ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan sunayensa da sifofinsa sune kenan al jahmiyya masu kai dangane zuwa jaham ibn safwan sai yace wa ahlul tamthil al mushabbiha da tsakankanin kenan ma'abuta kwatanta sifofi na ubangiji subhanahu wa ta'ala masu kamanta shi da bayansa sannan sai malam yake cewa wa hum wasadun wato ahlus sunna wal jama'a tsaka-tsakiya ne fi babi af'alillahi a babi wanda yake na ayyuka na ubangiji subhanahu wa ta'ala bainal jabriyya wal qadariyya wa ghairihim tsakankanin aljabariyya da alqadariyya su ma wannan wasu jama'u ne wanda suna kai dangane zuwa musulunci su aljabariyya su wato su ma suna daga cikin mabiyan jaham ibn safwan wanda su a iya abin da yake aqidarsu cewa shi fa bawa ba shi da wani nihi ba shi da wata kudura akan aikata ayyuka na kwarai ko ne santar ayyuka waɗanda suke na banza su abin da gaba ɗaya bawa sun tube masa irada cewa shi bawa kawai tuka shi ake yanda ka san gawa a hannun mai wanke ta sai yanda ya juya ta in ka dago wannan hannun zaka wanke ka dago ka wanke ka aje bai isa bai janye hannun tamkar misali gashin tsuntsu a cikin sahara iska tana kada shi sai yanda ta ga dama tamkar kuma yanda dan adam wato kasancewar zanzana ko mu ce irin karkarwa da mutun yake kaga ai ba san ka bane kai tsaye kawai take zawwa to haka suka dauce wa dan adam wato ba shi da wani kudura ba shi da wata irada in kai sallah ko kai azumi ko kai zakka ko ka aikata duk wani aiki na alkhairi ba nihin ka bane ba wata kudurar ka bane ba Allah ne kawai ya tuka ka ka aikata wannan abu idan giya ka sha ko sata kai ko kwace kai ko zina kai ba kai ba kai Allah ne ya sa ka kai kawai juya ka aiki an gane ku kenan kwata-kwata suka ce shi bawa innal abda la iradata lahu wala kudura ba shi da wani nihi ba shi da wata kudura in ka aikata aiki na sabuwa Allah ne ya sa ka aikata in ka aikata aiki wanda yake na kwarai ba kai bane ka aikata Allah ne ya tuka ka ka aikata wal qadariyya kuma da waɗanda ake kiran su al qadariyya su al-qadariyya su kuma mu'tazila ne da duk waɗanda suke bin su su kuma kwata-kwata sun tafi akan cewa bawa duk abin da yi shine yayi kanshi ba Allah bane bai sa shi sai in yayi abin ne Allah subhanahu wata'ala wai yake sani a wannan lokaci in kai sallah ba Allah bane ya nufaci cewa kai kai ne kai niyya kai kuma ikon ka ne in ka aikata aiki na sako ba Allah bane ya nufaci ka ka aikata kai ne ka aikata gabaɗaya kwata-kwata an tubi alƙadari na ubangiji subhanahu wata'ala game da bawa an gane ku kenan dan haka suka ce Allah bai san ba da'ar mai da'a sai in shi mai da'ar ya aikata an gane ku wai sai in kai sallah ne zai san ka masa da'a amma kafin kai bai san da haka ba in ka saba mu bayyana sanin sabon mai sako sai bayan shi mai sabon ya aikata saba kwata-kwata kenan su sun kishiyanci waɗannan aljabariya su aljabariya suka ce tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta sai yanda aka yi da shi sabon mai sako da ai da'a ta mai da'a gaba dai kawai Allah ne yake baka da wani abu in ka saba masa ba kai baka saba shine yasa ka saba to dan haka ahlus sunna wal jama'a sai suka zamanto tsakatsakiya a wannan bari kenan game da ayyukan Allah ahlus sunna wal jama'a ubangiji ta'ala kenan ya shiryar da su akan haka sai suka tabbatar da cewa da mu da aikin mu gaba daya halitta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna ubangiji ta'ala shi ya halice ku kuma shi ya halice duk abin da kuke aikatawa kenan anan asali da'ar mai da'a da sabon mai sabo Allah ne ya kaddara a farko amma in kama ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya Allah ne ya kaddara amma anan kana da kudura taka kana da irada taka an gane ku in ka saba ma ubangiji subhanahu wa ta'ala aslan Allah ne ya kaddara cewa zaka saba masa amma wannan sabo da kai kai ne kama kanka dan haka duk wanda ya ma Allah biyayya wannan kenan nihi ne da kudura ta shi shi bawa kamar yadda kuma Allah ne ya kaddara dan haka yace liman sha'a minkum an yastaki wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin kenan anan in ka aikata ayyuka na kwarai kanka ka aikata ma man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha in ka aikata ayyuka na banza kanye ka aikata an gane ku Allah bai ce ba kai amma ya kaddara kai in kai kuma zai sa kauta ma da abin da ka cancanta na hukuma a gobe kiyama kenan anan bawa yana da aiki sannan ubangiji ta'ala yana da aiki illa kasancewar aiki na bawa mai biya ne ga ayyuka na ubangiji subhanahu wataala da alkhairi da sharri gaba daya Allah ya kaddara wanda ya aikata alkhairi wannan zai samu sakamako akan alkhairin sa ubangiji ta'ala shi ya kaddara masa kuma anan shi ya bashi iko ya bashi damar ya aikata wannan alkhairi wanda ya saba ma ubangiji subhanahu wataala Allah ne ya kaddara amma bai ce ba a yi in ka aikata kai ka aikata ma kanka kuma ka cancanta a sakauta ma da irin abin da ka shuka shine yace wa hum wasabun ahlus sunna wal jama'a kenan tsakatsakiya ne bainal jabariyya tsakankanin jama'ar da ake kiranta aljabariyya an gane ku aljabariyya kenan an ciro ta ne daga kenan misali daga aljabr in aka ce aljabr kamar tirsasawa a tila saka kenan duk abin da kai kawai ba a san ka bane saka ne aka yi kai in kai aikin kwarai ba a san ranka bane ba saka ne aka yi kai in kai aiki na banza ba a san ranka bane saka ne aka yi kai kawai su akan haka suke kamar gashin tsuntsu sai yanda iska ta kada shi wal qadariyya yace da tsakankanin al qadariyya su kuma wanda kwata-kwata kenan sun kore al qadari na ubangiji subhanahu wataala dan haka ake kiran su majusu hazihi al umma wanda kasancewar kawai duk abin da bawa yayi shine yayi in aiki na kwarai yayi sai bayan yayi aikin Allah yake sani yayi in aikin sako yayi kafin yayi Allah bai sani ba sai din bayan yayi kenan ubangiji subhanahu wataala yake sani haka to ahlus sunna wal jama'a kenan sai suka zamanto tsakatsakiya ne kenan bawa yana da nashi ubangiji subhanahu wataala yana da nashi kenan illa kasancewar na bawa mai biya ne ga ubangiji subhanahu wataala dalili ko akan haka shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna sai yace wa fi babi wa idillahi bainal murji'a wa bainal wa'idiyya min al qadariyya wa ghayrihi wato ababi wanda yake na wa'idillahi kashedi da barazana na ubangiji subhanahu wataala idan aka ce al wa'id shine at takhwif wat tahdid tsoratarwa da yin kashiri da barazana game da wata hukuma shine yace wa fi babi wa idillahi ababi wanda yake na kashiri da barazana na ubangiji subhanahu wataala game da azaba a nan duniya ko a makoma lahira yace ahlus sunna wal jama'a kenan sai ka kaddara ka ce wa hum wasadun su tsakatsakiya suke bainal murji'a tsakankanin al murji'a jama'ar da ake kiranta al murji'a wanda suka jinkirtar da ayyuka daga cikin imani suka ce imani daban ayyuka daban wa bainal wa'idiyya da tsakankanin alwa'idiyya alwa'idiyya sune waɗanda an gane ko minal qadariyya daga cikin alqadariyya wa ghairihim alwa'idiyya sune waɗanda suke cewa dole ne duk wanda ya saba ma Allah dole ne Allah ya azurtar da shi a ranar kiyama. Maganar ya masa rangume ma bata mata su ba. Suka ce duk wanda ya saba ma Allah dole ne Allah ya azurtar da shi domin Allah ya yi alkawari kuma baya saba alkawari. Su dan haka su alwa'i an gane ko su ne suka tafi akan cewa duk wani wanda yake aikata manya-manyan zunubi to wannan kasancewarsa in ya mutu akan haka bai tuba ba dan wuta ne ba maganar Allah ya gafarta masa dole ne a sanya shi wuta kuma ya dawo ma a cikin ta. Su al-murji'a an gane ko an ciro su ne daga al-irja, sunan an ciro shi ne daga al-irja. Idan aka ce al-irja shine wato at-ta'khir, ma'ana jinkirtar da abu. An ambace su malamai suka ce bi annahuma akharul a'mala min al-iman anil iman, domin sun janye ayyuka sun ware daga cikin imani. Suka ce ayyuka ba sa daga cikin imani, imani daban wato aiki daban. Dan haka su a iya aqidar su suka ce kawai shi imani, in aka ce imani wato fada ce da harshe, in dai ka furta kalma ta imani da harshen ka kalma ta la ilaha illallah, ko baka taba yin sallah ba, baka taba yin azumi ba, duk wani aiki na ibada baka taba yi ba, to in aka waye gari kiyama mako maka aljanna ce tunda ka ce la ilaha illallah. An gane ko illa kasancewar ka shiga aljanna, sai dai shi aiki daban shine yake ba bawa matsayi. Amma in dai ka ce la ilaha illallah ko baka taba ibada ba, to makomarka aljanna ce. Su kawai sun tafi akan cewa al-imanu qawlun bil lisan faqat, fada ce kawai da harshe. To dan haka su a aqidar su duk wani aiki na sako baya cutar da imani, kuma duk wasu ayyuka waɗanda suke na ibada ba sa ƙara imani. Kuma su a aqidar su da imanin ka da imanin Jibrilu da imanin manzannin Allah duk ɗaya ne, babu wani bambanci. Aiki daban, imani daban. Wanda kwa aqidar ahlus sunna wal jama'a, imani da wannan kalima ta imani da aiki a tattare suke. Dan haka kenan malamai suke cewa al-imanu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, ko kuma al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. In aka ce imani kenan fada ce da harshe, sai ka furta kalma ta la ilaha illallah da harshenka, wa i'tiqadun bil qalb, sannan sai ka kudirce gaskiyarta a zuciyarka, ka yadda da ita, ka amince da ita, babu wani kokonto tattare da kai. Wa amalun bil jawarih, kuma aiki ne daga babuwa da gabbai, ma'ana duk abinda kalma ta la ilaha illallah ta kunsa sai ka aikata su. Kai sallah, kai azumi, kai zakka, kai hajji in kana da hali, kai biyayya ga mahaifa, ka sadar da zumunta, duk abinda Allah ya shar'anta ma na ayyuka sai kana aikatawa, sannan imanin ka zai gaskata. Dan haka hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya gabata a darasin mu na Riyadus Salihin, al-imanu qawmu al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, an gane aw bid'un wa sittuna shu'ba, sai ya ce fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha sai ya ce imadatul adha'a lidari wal haya'u shu'batun min al-iman. Kaga anan da yace afdaluha qawlu la ilaha illallah, da yace imani yanki 70 da wani abu ne, sai yace kololuwa ita ce kalma ta la ilaha illallah, karshe kasa kenan manzon Allah sai yace imadatul adha'a lidari, kawar da duk abin da zai cutar da bawa daga kan hanya. Kaga anan imadatul adha aiki ne, amma manzon Allah sai ya sanya cewa yana daga cikin yanki na imani, ma'ana yana daga cikin yanki 70 da wani abu na imani. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a kenan imani fada ce da aiki. Dan haka ubangiji ta'ala yace innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum, sai yace wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu, da yace innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. An gane ko? Kaga wajilat qulubuhum anan kasancewar zuciyarsu ta yarda ta amince, dan haka take furgita take raurawa idan aka ambaci ubangijinsu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, idan aka karanta musu ayoyinsa, kaga karanta ayoyi aiki ne, zadatuhum imana, karanta musu wannan ayoyi sai ya kara musu imani, kaga wannan yana tabbatar da aiki yana daga cikin imani. ba maganar kawari imani daban kace kawai fada ne da harshe aiki baya ciki dan haka su a wajen murji'a kenan saban mai sako baya cutar da imani da'ar mai da'a ba ta ƙara imani amma a aqidar ahlus sunna wal jama'a ayyuka na sako suna rage imani ayyuka waɗanda suke na ƙwarai suna ƙara imani shine yace wa hum ake yake cewa wa fi babu wa idillahi bainal murji'a su kenan anan murji'a suka ce kawai in dai ka ce la ilaha illallah ka sheke ayarka duk abin da kake so na sako kai wannan aiki na sako ba zai cutar da kai makomarka aljanna ciya gobe kiyama tunda ka ce la ilaha illallah an gane kayan mu kuma ahlus sunna ba haka bane ba in ka ce la ilaha illallah dole sai kai aiki da abin da ta kunsa in baka yi aiki da abin da la ilaha illallah ta kunsa la ilaha illallah ka ba za ta tsina na maka komai a ranar kiyama sannan sai ce wa bainar wa idiya kuma tsakan suna tsakankanin wa idiya masu kashi da barazana an gane ku wanda su kawai aqidar su in dai ka aikata ayyuka na zunubi in ka mutu akan wannan aiki to makomarka wuta ce ba maganar Allah ya gafarta maka idan mutun ya mutu yana shan giya kawai makomar shi wuta ce duk sallar da yake duk azumin da yake ba za su amfane shi ba in mutun ya mutu a matsayin sa na barawo kawai din mutu ne in mutun ya mutu a matsayin shi makaryaci ko mai gulma ko mai izgiri da jama'a makomar shi wuta ce a aqidar su to a wajen ahlus sunna wal jama'a ayyuka na sako koda sun cancanta ma bawa shiga wuta to ba maganar ya dawwama matukar yana da imani ko mun kankanta a cikin zuciyarsa domin ubangiji ta'ala ya faɗa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala baya gafara hada bautarsa da wani amma yana gafarta abin da ke koma bayan shirka ga wanda ya so duk aikin da bawa zai samu ubangiji subhanahu wata'ala da shi na sako komin yawan shi an gane ko a matsayin shi na mumini wannan sai a maida al'amarin shi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala in Allah ya ga damar rangwamta masa ya rangwamta masa ba tare da ya azabtar da shi akan ayyukan da ya aikata na laifi in Allah ya ga damar azabtar da shi zai azabtar da shi gurgudun laifinsa amma a ƙarshe za a fitar da shi da ceto a kai shi aljanna kamar yadda hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a abinda muke so mu gane tsakatsakiya ne tsakanin waɗannan kenan mu duk laifin da mutun yake in dai ba shirka bace to ba maganar mu tube masa imani mu ce kuma dan mutu ne in ya mutu akan wannan laifi bai tuba ba in ya mutu akan wannan laifi bai tuba ba za mu maida al'amarin shi zuwa ga ubangiji an gane ko in Allah ya ga damar yafe masa ya yafe masa in ya ga damar azabtar da shi ya azabtar da shi gurgudun laifinsa amma a ƙarshe zai kai shi aljanna kuma mu ba ɗaya muke da murji'a waɗanda kawai su sun tafi in dai ka ce la ilaha illallah makomarka aljanna duk aikin da ka aikata wannan ba zai cutar da kai ba to dan haka kenan anan shine yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji ta'ala na gafara ga wanda ya so wato daga cikin bayinsa dan haka kuskure ne anan na cewa wanda ya kashe kansa dan mutu ne wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace na cewa mutumin da ya kashe kansa wai dan mutu ne an gane ku aqida ce ta alwadidiyya sune waɗanda ake kiran su kenan al-khawarij kamar yadda karin bayani game da su zai zo nan gaba su kawai in dai ka mutu akan aikin sako to dan mutu ne ba maganar a sanya ka aljanna amma mu a aqidar ahlus sunna wal jama'a ko da kofin giya mutun ya mutu a hannu a matsayin shi na mu'mini ba maganar mu ce dan mutu ne iya abinda zamu yi sai mu meka al'amarin shi zuwa ga ubangiji in ya ga damar yafewa ya yafe masa in ya ga damar azabtarwa ya azabtar da shi gurgudun laifinsa amma a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda hadisi na cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta an shigar da su wuta ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa ku je ku bincika wuta duk wanda kuka samu imani daidai da nauyin kwayar kumayya ko kuma mu ce daidai da nauyin kwayar garigi ubangiji ta'ala zai ce ku fito da shi manzon Allah yace mala'iku za su je su bincike wuta duk wanda suka samu imani ko mun kankanta za a fito da shi manzo Allah yace idan aka fito da su sun kone kurmus sun yi kamar gawayi a lokacin nan za a jefa su cikin korama ta rayuwa manzo Allah yace take yanke gangan jikin su zai tuho yayi kyau sannan a shigar da su aljanna to wannan hadisi abin da yake tabbatarwa duk wanda yake da imani ko mun kankantar shi to wannan imani zai haramta masa dawwama a wuta koda ya shiga wuta to ba zai dawwama ba a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna kenan aqidar ahlus sunna wal jamaa tsakanin murji'a ne da alwalidiyya su almurji'a kenan aiki na sako baya cutar da imani ma'ana baya rage shi a aqidar ahlus sunna wal jamaa ayyuka na sako suna rage imani kamar yanda ayyuka na da'a suna ƙara imani sabani kuma tsakanin alwalidiyya su kuma wanda aiki na sako na haramta ma mutun shiga aljanna idan ya mutu bai tuba ba mu kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa aiki na sako daya daya ne wanda in bawa ya mutu akan shi to kwata kwata Allah ya haramta masa aljanna ita ce shirka kamar yanda ubangiji ta'ala yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kamar yanda kuma ya fada innahu man yushriku billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ubangiji ta'ala yace yanda al'amarin yake duk wanda ki hada bautar Allah da wani ya mutu akan haka tabbas Allah ya haramta masa aljanna makomar shi ita ce wuta don haka mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azautar da su a gobe kiyama nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك